This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 26 ga watan Yulin shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Hawwa Sharif muke muku lalle marhabun a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labaran duniya.
Tsohon shugaban Amurka Barack Obama da mai ɗakin shi Michelle Obama sun bayyana goyon bayan su ga Kamala Harris a damarar da ta daura na shiga fadar White House. Wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin ƙasa mai tsananin gudu a ƙasar Faransa. Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an 'yan sanda sun ce akalla mutane 26 ne wata ƙungiyar 'yan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin Papua Guinea.
Kanin labaran duniya kenan. To a Najeriya za ku ji cewa yayin da ake ta cece kuce kan zanga-zangar da wasu 'yan ƙasar suka shirya za su yi a 'yan kwanaki masu zuwa, gwamnatin jihar Oyo ta bi sawun sauran jihohin da suke gargaɗi kanta da husuma.
I must still emphasize
this. Ina sai makin dai yace bari in jaddada ba wai ana son hana kowa damar da yake da ita na yin taron zaman lafiya bane, amma dole ne su kiyaye doka da oda.
A Niger kuwa a yau ne kasar ta cika shekara guda bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin farar hula ta Bazoum Muhammad. Koyaya kasar ta kaya ta fannin tsaro da tattalin arziki cikin shekarar da ta shuɗe.
Harkar tsaro da sauran runa a kaba, kuma abin da ya yi sai an ƙara ƙarfafa shi, an samu sauyi da dama, kuma sauyi wanda suke na alfahari ne.
Muna kuma tafa da shirin da ɗan gari, inda shirin zai leƙa tungar makoki da ke birnin Ƙwani a jamhuriyar Nijar. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yamma. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Manyan sanannun 'yan Democrat biyu na Amurka, tsohon shugaba Barack Obama da mai ɗakin shi Michelle Obama, sun bayyana goyon bayansu ga Kamala Harris a damarar da ta ɗaura na shiga fadar White House. Sun yarda lamun cewa a ranar Juma'a cikin wani faifin bidiyo da ya nuna Harris ɗin tana amsar wayar tsohon shugaban ƙasar da matarsa ta zo ne a daidai lokacin da Harris ɗin ke ci gaba da samun tagomashi na yiwuwa zama 'yar takarar shugaban ƙasa bayan ƙudurin shugaba Joe Biden na kawo ƙarshen sake neman shugabancin, inda ya lamunce mata don gogawa da ɗan takarar da jam'iyyar Republican ta tsaye da tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Hakan ya kuma haska ƙawance da yiwuwar dangantakar tarihi da ta da tsakanin shugaban ƙasar baƙar fata na farko da kuma mace ta farko 'yar asalin yankin Asiya da ka iya zama shugaban ƙasa. 'Yan wasan ƙasar Ukraine da za su fafata a wasannin Olympics a ƙasar Faransa sun bayyana farin cikinsu da kuma akasin hakan a gefe guda, inda suke ƙoƙarin more ma jin daɗin cikar burinsu na shiga ɗaya daga cikin wasanni mafiya daraja a duniya na Olympics, duk kuwa da cewa suna ɗauke da nauyin damuwar yaƙin da ake yi a ƙasarsu. Polina Bohorova, mai shekaru 20, 'yar wasan badminton wadda ke halarta wasan a karon farko, ta ce a duk lokacin da suka karanta labaran abin da ke faruwa a gida, ransu yana matuƙar maɓaci. Ta ce to amma ƙarfin da suke da shi da sahalewarsu ta nuna ƙarfin halin kasancewarsu a wurin, kuma za su ci gaba da fafatawa har zuwa ƙarshe. An da ya ƙawata wurin kwanan 'yan wasan da suka fito daga sassan duniya daban-daban da tutoci da kalamai masu karsashi iri daban-daban a masaukin wasannin na Olympics. Wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin ƙasa mai tsananin gudu a ƙasar Faransa ga dubban fasinjoji a ranar Juma'a nan, bayan abinda jama'ai suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin buɗe wasannin Olympics a Paris. An kaddamar da hare-haren na ranar Juma'a ne a daidai lokacin da babban birnin ƙasar ta Faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bikin buɗe wasannin da 'yan kallo su 300,000 da ma manyan baƙi da ake sa ran za su halarta. Wutar wadda ta shafi layukan dogon France Atlantic da wasu biyu ya haifar da soke tsarin tafiye-tafiye da ya haifar da tsaiko a lokacin da yanayin cunkoson fasinjoji a yanayin hutun jama'a kewan tafiye-tafiye. Kimanin mutane 800,000 ake kyautata zaton lamarin zai shafa zuwa ƙarshen mako, ganin yadda matsalar ta riga ta afku kuma take da wahalar gyarawa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kadan zamu kawo muku karshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wannan rahoto. A Najeriya ana ci gaba da cece kuce dangane da shirin gudanar da zanga-zangar adawa da yanayin tsadar rayuwa a kasar. Yayin wani taro da shugabannin gargajiya a fadarsa a ranar Alhamis, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatinsa ba ta tsoron a yi zanga-zanga abinda take gudu shine kada boran ya jirkice ya koma ta zuma. Kalaman na Tinubu na zuwa ne yayin da ita ma gwamnatin jihar Oyo da ke kudancin kasar ta gargadi matasa da su guji ta da hankali kamar yadda za ku ja wannan rahoto da Hassan Umar Tambo ya aika mana daga Ibadan.
Wannan jihar Oyo sai makin dai da wasu jami'an tsaro sun shawarci matasa da su yi zanga-zangar da za su yi mako mai zuwa game da tsananin tsadar rayuwa da hankali. Gwamna makin dai wanda mai bashi shawara na musamman a game da harkokin tsaro tsohon kwamishinan 'yan sanda Fataye Owosheni ya wakilta a wajen taron ya ce doka ta yarda da zanga-zanga ya ce a yi ta a hankali a cikin salama.
I must still emphasize this.
Wannan sai makin dai ya ce bari in jaddada ana son a hana kowa damar da yake da ita na yin taron zaman lafiya bane. Mutane suna da iko yin taro a bisa doka amma dole ne su kiyaye doka da oda. Teda bayan an gama zanga-zanga ba wanda ya mutu ko ya jikkata yace zaman lafiya shine babban abu kuma sai da zaman lafiya ne za a sami ci gaba. Don haka ayi zanga-zanga a cikin lafiya ba tare da wata hatsaniya ba. Daga nan sai yayi gargadin cewa kada wani mai zanga-zanga ya lalata kadarorin gwamnati na jama'a kuma kada a tada hankalin jama'a a lokacin zanga-zangar da bayan zanga-zangar. Ana ci jawabi a wurin taron kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Mr. Ayodele Shonebi yace idan jama'a suka fito zanga-zanga to su hada kai da jami'an tsaro su yi zanga-zanga lamuyi lafiya.
And part of what we discussed here today is
Mr. Ayodele Shonebi yace abinda suka tattauna a wannan taron shine sun ba da tabbacin cewa za su hada kai da masu zanga-zanga idan fito za su yi aiki da su za su hada gwiwa da su don su tabbatar da cewa zaune gari banza ba su karbe zanga-zangar ba. Yace tuni suka yi tsare-tsare an fara sentry a birnin Ibadan tare da sauran jami'an tsaro kuma shinan 'yan sandan na jihar Oyo yayi wa masu zanga-zanga shaidi cewa duk wanda ya taba doka za ta taba shi don haka a kiyaye. Taron na yini daidai ya sami halartar jami'an tsaro iri-iri da ma wasu shugabannin farar hula. Da ranar zanga-zangar ke matsowa shugabannin addini da jama'a na ta yin tarurruka a sassa daban-daban na Najeriya don ganin cewa matasan sun gudanar da wannan tattaki lamuyi lafiya. A cikin wannan mako mai karewa ne shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu ya yi taro da sarakunan gargajiyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar a birnin Abuja domin samun maslaha ga wannan zanga-zanga. Hassan Umar Tambuwal Murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umaru Tambole yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Majalisar Dinkin Duniya da jami'an 'yan sanda sun ce akalla mutane 26 ne aka rawaito ta kungiyar 'yan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin Papua New Guinea. Makaddashin kwamandan 'yan sandan yanki a tsibirin na yankin kudancin Pacific James Borgen ya shaida hukumar yaɗa labaran ƙasar Australia a ranar Juma'a nan cewa ya ga abin tashin hankali a lokacin da ya tunkari wuraren inda ya ga mata da yara da maza da mata da ƙungiyar ta matasa 'yan dabar su 30 suka kashe. Borgen ya shaida a kafar ABC cewa an ƙone daukacin gidajen da ke ƙauyukan yayin da sauran ƙayawa da ke tsoron bayyana sunayen masu aika-aikar suka samu mafaka a ofishin 'yan sanda. Borgen ya ƙara da cewa kada daga cikin ruwa ta riƙa ɗaukar gawawwakin da aka bari cikin dare tana jan su zuwa cikin ruwa. Ya ce sun daidai inda aka kashe mutanen kuma maharan suna nan a ɓoye amma ba a kama su ba. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk ya faɗa cikin wata sanarwa a ranar Laraba cewa harin ya afku ne a ranakun 16 da 18 ga watan Yuli. Kasar Sri Lanka za ta gudanar da zaben shugaban kasa a karan farko tun bayan da kasar ta dilmiya cikin matsalar tattalin arziki shekaru biyu da suka wuce. Zaben da za a gudanar a ranar 21 ga watan Satumba zai kasance ne na raba gaddama kan sauye-sauyen da suka taimaka wajen tada koma da tattalin arzikin kasar, duk da dai hakan ya jefa miliyoyin al'umma kasar cikin tsanani. Shugaba Ramil Wickremesinghe ya bayyana fitowa a matsayin dan takara ne zaman kanshi bayan da hukumar zabe ta fitar da jadawalin zaben a ranar Juma'a. Ya dare shugabancin kasar ne a shekarar 2022 bayan da wata gagarumar zanga-zanga ta iza kiyar wanda ya gada wata baya Rajapaksa inda ya soka daga kan shugabancin kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da aka cika shekara guda da juyin mulki a Niger, masana harkokin yau da kullum na ci gaba da tafka muhawara game da irin tasirin da juyin mulkin yayi a fannoni da dama a kasar, musamman na siyasa, tattalin arziki da kuma tsaro, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmud ya aika mana daga Agadez.
Ana dai samun mabambantan ra'ayoyi akan batun da ya shafi siyasa, musamman batun sakarwa 'yan siyasa mara ta yadda za su gudanar da harkokin jam'iyyu a kasar, inda masana ke ganin lokaci bai yi ba la'akari da kalubalen da kasar ke fuskanta. Abbas Musa, masana harkokin siyasa ne a Agadez, ya bayyana tasirin da juyin mulki ya yi ta fannin siyasa.
Juyin mulki wannan gaskiya tasirin da ya na bangaren siyasa ya kawo abubuwa da yawa na sauyi. Siyasa abubuwa da yawa aka lalata. Wanda yake in ba dan siyasa bane waga kasa aiki ma baka isa ka same shi ba, in kaga ka samu aiki sai kai in dan wata jam'iyya ce kuma dan wata jam'iyya ma sai wanda aka kama tare da shi wanda aka yi shiga cikin iko won sannan ka samu wani abu. Duk wani abu da zaka gani sai a ce dan jam'iyya kaza aka ba, in aiki ya fito in ba dan siyasa bane kai baka same shi, in aiki ya fito kaje an ci ai wanga suka iko siyasa suka iko dole ne dama a ba su aiki. Kaga juyin mulki ya saga suna wanga soji da suka kama suka rinka doka aika suna bi duk wanda Allah sana da rabo, in aiki ya fito takardunka sun kai a baka aiki, kana da abin da zaka yi aikin sai a baka aiki, haka ne ake tayya da kasa.
Tun dai bayan juyin mulki ga alama Niger ta tsunduma cikin yanayi na tabarbarewar tsaro, musamman a jihar Talabiri mai iyaka da kasashen Mali da Burkina Faso. To sai dai matsalar tsaron ta jayo karin matsin lamba kan shugabannin Niger waɗanda suka kafa hujja da tsaron wajen kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum. Masana harkokin tsaro irin su Abdulrahman Alhassan na ganin akwai buƙatar mahukuntan su sauya salon yadda suke tunkarar tsaro a kasar.
Yin mulki tasirin da ya yi harkar tsaro da sauran runa a kaba, kamar abin da ya yi sai an ƙara ƙarfafa shi a yanzu dai bisa yanayin da ake ciki. Saboda gaskiya tsaron ba a cewa dai lalle ya tabarbare, amma dai kamar jiya iya yau ne, kamar tsaye ne a dai ake wuri guda, to tsaron muke ma ya zamanto a ce gwarai jiyan ma da yau, kenan gara dai a ƙara ƙarfafa tsaron nan. Saboda kamar yanzu an samu an fidda ƙasashen waje irin su Faransa, irin su Amurka, irin su Italy da sauransu, wanda duk ake hulɗa da su yanzu. Mun sake sabbin wanda za mu mu'amala da su kamar su irin su Russia, su Iran, su Turki, su ne za mu ce kama an samu ci gaba bisa ga ba kamar nada ba.
Sauye-sauye da hukumomin mulkin sojin Niger suka yi a fannin tattalin arziki ya sayi ana ganin samun ci gaba ga kasar, a cewar Abubakar Suleiman, masanin tattalin arziki a Agadez, ya bayyana irin tasirin da juyin mulki ya yi ta fannin tattalin arziki a kasar ta Niger.
Sauyi wanda aka samu biskan ta fannin tattalin arziki, an samu sauyi da dama, kuma sauyi wanda suke na alfahari ne. Lasisi da aka amshi na arzikin kasa, kamar musamman ma na uranium wanda aka amshi hannun Faransa. Ruwa wanda muke sha na kasar mu ta Niger, shekara da shekaru wannan tun shekarun mulkin mallakafa, ruwan da muke sha ma ba namu bane ba, shi ma an amshi lasisin shi. Yau ruwa ya kunwa na ɗan Niger ne. Ruwa Niger ke yin ruwan ta, ita take saidawa, ita take duk abin da ta gana ma da ruwan ta. Kenan sai mu ce nan ma ci gaba ne aka samu ba karami ba. Bisa kan noma na farko, saboda noma ita ce tattalin arziki. Noma da kiwo sune tattalin arziki.
Tun dai bayan juyin mulki, al'umma a Niger ke cewa ba su taɓa ganin tsadar kayan abinci kamar wannan lokacin ba, abin da yasa da dama daga cikin al'umma ke cikin tsakami wuya. A cewar Muhammad Abubakar, wanda shugaban kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa ne a arewacin Niger, mahukuntan Niger sai su yi taka tsantsan matukar suna so su shawo kan wannan matsalar.
Mutane sun sa tsammani a kwarai za a samu sauki in kuɗi ba ko shiga cikin kasuwannin mu. Za ku lissafta a gaskiya farashin shinkafa ita musamman bai canza ba to mu a wurin mun ga bu gaskiya abun ashe ne abun ajajarta ne kenan muna cewa gwamnati ka gurin mu ashe shi cikin ga al'amarin saboda tar ka su gani a kasa rayuwar su canza saboda yanzu abiya ya tsara kuma ba su rukuti dole ne gwamnati ya zo ya shiga ciki
Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud yanzu karfe 11 ne na safi da minti 14 a nan Washington DC wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin na Washington DC a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu ga shirin da dan gari
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da shi masu shauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka barkanmu da sa'ar saudade ku a cikin wani sabon shiri na da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo abokan hulɗa ke gabatarwa wanda ni Haruna Ibrahim Ras na radio Niya FM Birnin Kunne jamhuriyar Niger zan gabatar da wannan shirin na da dan gari yau zamu leka da ku a garin Tungar Makoki dake cikin karamar hukumar mulki na Sarnawa a cikin gundumar garin birnin Kwanni inda muka sadu da hakimi na garin Tungar Makoki inda ya bamu tarihin garin Tungar Makoki amma ya so mu gabatar mamu da kanshi
sunana ne Nuhu Dan Karmi hakimi na garin Tungar Makoki
me yasa ake ce mu Tungar Makoki Tungar Makoki
to abin da yasa mu ce Tungar Makoki gari ne wanda ta so ai han Sarnawa Sarnawa daga Sarnawa suka yi gudu sa zakwa sun ga Tungar gi suna noma nan kala ana zakwa ana koyar su har dai ga aza bukkokin da ya zama an yarda an ka ba su zaman kansu ka zama halin da aka ce magari Tungar Makoki Tungar noma ce hijiran noma ta sauka sun ga an ga aji Tungar Makoki Makoki shi ma Makoki wanda ya yi kongare shi ne aka ce Makoki da ya tsalla yake ainihi ne na tsalla ne
ina da ina ne wannan garin ya zama kawai tun da ya taso nan ne daga tsalla ne ya zama ko kuma ya ta zama garuruwa
bai da wani wanda ya zama banda nan tsakkiyar garin nan da tsakkiyar garin nan tsakkiyar garin ne dai ga dawo saji ku shike dai yanzu babu tsofaffi wanda ka babu wannan dogon tarihi amma mu dai sanin mure nan da shike nan da shike inda shike dai ai da hire da shike kuma da kiraren da suka yi an ga gwamnati wani ina ganin za mu samu matsala kuma eh za mu samu matsala tun shi ka yi jera gare a kamar jera to muna gudu ga kan tsori da ko ba wani zai ka san abin da kace wa kai kai ka to abin da muka ce wa kai kamar a ce ma wannan wuri da ka zama da gari da ko ba ga haka ce da to shi ne ka kere can gare da wuri sun ga a dai fuda kuma Allah yarda an dai mu ya daga ya dai daga na kullum saboda halin mu kuma so wace tsakkowa hakan can gari da koma can ko ba wannan gari ba ko ba waje tufan ko ba ko ba da ba shi ba
adadin shekara nawa da girka wannan garin na Tungar Makoki
to a kiyasan shi dai ni ka san jika ne ni a da shekara yanzu a yi da amnisan san kan sis ver minisan san kan sis ni ne a gari ne da 70 da ko ba daya da 70 ba daya 70 ba daya to kakara ma da yayi dai ba san shi ba wanda ya saurata ba san shi ba a kiyasan shi shekaru nan ne a ganin sun kai 200
akwai wani martaba da wannan garin yake da wanda ko da a ce wurin yaki ko kuma martabar da in ba wannan garin ba ba a samu shi a dukkan duniya
to sun ga muku gidi canda ni kan ba sani ba na ji ana faɗi ba mun zama ta da tsori gari ne wanda ya zama dole an ga banu hato shi gombi a gari ne ba a gani shi gombi a gani ba a gani shi don shi zai da aka yi a taho daga tsarna a to zuwa kura to gombi a gani ba a gani shi kuma duk igon da shi gombi shi ga iski shi ba shi ganuwa
mun san ko wani gari yana da nashi take wani take ne ake yi ma wannan garin na Tungar Makoki akwai wani take na musamman wanda ya shahara da shi ko kuma yani abin yake
eh akwai taken da aka yi mata Tungar Makoki Tungar Noma ko da ni ka zo a hika shi a taken ta Tungar Noma ko da ni ka zo a hika wannan taken take ne
adadin kabila nawa a cikin wannan garin na Tungar Makoki
eh to sani ya dai bakin mu dai Hausawa da gare su sai Hillani ko Hillani wanda ka kallon mu suka kawo yanzu akwai bugaye wanda ya zama tako sun shigo guda guda kuma kana ga da aka ce ma gobira duk da Hausawa na kana alma'arbi ya kawo su ci Hausawa duka su shewa mun ka san dai alshe eh wanda aka ce ma bolla shi wa eh bolla shi da aka ce amma shi da Hausa ko ba ga dare shi da Hausa ba ga wuri yana da Hausa ba ai yana da Hausa ba gobe yana da Hausa amma duk da daga babu risu babu risu wasu mun ji ana jira wasu gurma ana jira wasu tawon takawa amma dai ai na san dai garin tawon takawa su sun kuma tsashi tawon takawa su da shi sai yanzu ba ka ta ka ta ba tawon takata din su yi da ka ta da su yi ta ba tawon takata
akwai wani haka tarihi da wannan garin na koyi shahara bangaren yaki
akwai wani tarihi da kuka sani na garin ku inda ya shahara ga yaki ace ya ci gari kaza ko kuma ya shahara da gurin yaki misali
wannan ba ne ya kaddara labari tarihi wannan yaki ya fi shi latinda ni dai ba izini ban zauna ana ba labari shi
wannan garin na Tungar makoki tun lokacin da aka girka shi adadin hakimai nawa suka yi rukun garin kuma adadin shekaru nawa kowane hakimi yana bisa kan karagan mulki har zuke yazo da hakim takatta zo gare ka
to hakim wannan na farko ne akwai wanda an ka ba sadda aka gudu hijiran nan Bashiru to Bashiru nan ne a gani ya kai shekara 30 shi na iko garin nan sai makokin garin haka shi shi an muhare sunan nan ya tabbata nan gari ya zama an kace makoki yana kai shekara 25 sai Adamu shi ma shekara yayi shekara 30 shi na iko shi na mulki daga Adamu sai Salifu Dodo Salifu Dodo sai shekara 31 shi ma 31 gari shi na mulki sai ne ya nuna dan karfi to ni a garin shekara 16 gari ne 16 to ni dai da aiwa to ga lokacin ne a dan katarban katarzo da yanka zabi ne dan katarban katarzo an karfi ne
da ni wannan gari ya shahara bangaren noma da kiwo ko ni da ni ya shahara
to duk da aikin muna da noman da kiwo dan kiwo a Hausa na kai dan dabbobin da zama haka ne ya hinda ni ai na Hausa ne nan dai abin da dai kurin da dai noma shi ne abin ka aiki shi ne babba abu da shi muka ci mu sai kiwo noma in ka ga noma ya kashe mu to ko kiwo mu talaba mu ko gaskiya ma
bayan haka shahara da wannan garin yayi to wani matsala Tungar makoki take fuskanta wanda take so a tallafa mata da shi matsalar da wannan garin yake ciki
to matsaloli ka san yawa da su suna da yawa tunda ka ga ni shekara da biyar da juna mun kai shekara biyar ruwa sai haƙi sun taso wasu suna buli wani zakati kaga duk da babu hatsi akwai matsala hatsi ba ka kai akwai matsala na dai dai ya shekarar bana amma dole sai shekaru da an kai da hatsi sun taso sai matsala ta ruwa su zaka su katse matsala ko duk da ruwa sun katse matsala ta samu tunda gabara ma da bare ce na akwai magidanci ko manomi da kina noma shi ne so ko abin da zai ci to matsalar da wannan matsala da kaka fada to matsalar murnin ya ba mu da hanya kai da kanka ka zo hanya da kunci ko sha haka da hanya babu hanya gare mu wanda za a biya ko da dan da kira dai zuwa mu ji dadi in ba ko ma da yau bai san gari ba kafin shi go gari da sura dai ta kai kashi kashi bayan shi kuma ruwan sha babu su gare mu muna hoken sha do ko mutubi da shi kanka ruwa ba mu su ga mu su tunda akwai lokacin da zaka in dai ka bi hanya ga ba da hadara ga da an kai ba ruwa sai hukuku sai ka iske mace ta tattuna su sai bata ci ko boki ta bu bata tai da shi boki ta hudu ta komo da guda cikakke uku ta komo da su ba su da ruwa to babban matsala ta duka wannan ruwan tamki da aka ufani da su mana da ruwan tamki aka ufani da su tunda ruwan ga madama ya aiwa tamki ga har da ruwan san ba ruwan tamki ga tunda ruwan ba ya dai ruwan tamki ga to asibiti kuma har yanzu dai an dama da an kai asibitin nan amma har yanzu dai zaman kan da su take ko su ga dai su suna fada sai ce gari da ka bunkasa litar ta gaba amma dai har yanzu dai cikin kan da su ya muke gidan san ba ga gari har yanzu gidan san ba ga gari to tun matsalar muke da to wannan ma da ga ji duka alamar da daya ni president ne na platform muna zagaye gari da ne muna fasi gida zai sai duka ga cewa da asa daya mata na kwal mace ba an da fata na kwal a rike ta tsawon shekaru da hadda kai shekara 20 ba hutu na karatu muna jin hankalin mutane asa daya mata na kwal ko ba asa daya mata na kwal ba a rike su har su san da gure su kuma babu ainin doli ko babu abin tambi na abin tambi da shi ya ka bata harka yayya bata kai shekara 20 ba hutu ko 20 ta ciyon ciyon kanta a ce ayyuka ta san tanta kamar wannan ba fa'ida ta ba ba san ciyon kanta muke
wannan garan kamar kilometer nawa ne da tsarna
to eh a kiyaye san cikin kilometer tsarna daga tsarna zuwa ta garan kilometer tsarna
mun san Tungar makoki ga da can baya shekaru da suka gabata wuri ne wanda yake da duwatsu amma mun zo mun ga wurin ana shibka ana noma gare shi ko wata project ne ta muku wannan aikin
to shi kamar wannan aiki da kaka fada akwai ma'aikata sun ga sun tafi da dalilin tarsa kuma ta yi banket matasa sun ci lura ta kuma sun ci kokari shi tunda banket da ranka zaka an gani shi ga hakora aka zaka wada yi ne dalilin ne shi ga cikin gorikin mu na aka yi ne a bar muna abin mu sai ufari ne sannan kuma abin mata sa kudi kashe hakoki ne kadadin ne kuma ina ganin yadda ke da MCC ta zaka ta samu mata sai kadadin ne ana jin su duk dai kai mun ga ufari shi tunda yanzu in kan ba ga hanya ga duk gorin da an kai ba kadadin ne za ka iske tun yanzu hakkin da suna nan ma suna kokarin su kan gaba mutum tun yanzu inda an kai wannan aiki to su sun ma faɗi da su ne ko can magare su daga ga matsaloli da ban kawati a dinewo da irin rama kuma a gaggauce ai an ga samu hali kuma masu hali da shiri su zaga su dinewo da irin rama kuma su taba kuma da wannan ayyuka ruwan shannan dai sun shaye da kasa ya duro sun ga da ba cibiyoyi cibiyoyi daga sun ce sun babu cibiya 14 cike da ni sun ce masallaci guda likita guda makarantar da dubi guda akwai guda amma akwai farko a rabu ko yace guda hudu ke da 18 ke da cike gari ba a yi su faɗa ce sun ce za a yi faɗa ce muna bukata muna bukata sun ce ne za a sai amma muna bukata sun ce za a sai ba sai muna bukata
masu shauraron mu anan ne muka kawo karshen shirin namu na da dan gari wanda ni Haruna Bramras na Radio Niya FM Birnin Kwanne Jamhuriyar Niger na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu bisalam
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin zuwar gidajen rediyon da muke kulla da shi to madalla yanzu kuma sai kadan daga cikin sakonnin ku na email
sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace ga alama dai wannan zanga-zanga da matasan Najeriya suka gudura aniyar yi ta yi tasiri tunda gashi mun ga shugabannin namu sun fara shiga taitayin su saboda haka mu je zuwa kawai sai inda gudun mai gudu ya kare to bin ita zuma sai da wuta sako na gaba ya fito ne daga Ilyas Ibrahim Katsina da Garba Nahali Kamba suka ce biyo Hausa wa ina aka kwana ne da shirin gwamnatin Tinubu na bada damar shigo da abinci ba tare da biyan haraji ba mun ga har yanzu abinci ƙara tsada kawai yake yi a Najeriya sako daga Sani Muhammad Chindo gwakarofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam biyo Hausa hakika gana wasu da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayin da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da gwamnatin jami'ar APC kan maganar zanga-zanga abun ayaba ne Allah ya sa a sama wa tukkar hanci da ƙarshe nake addu'ar Allah ya zauna mana da kasar mu Najeriya lafiya amin summa amin sai sako daga baban gida Abuba Fajewa da karamar hukumar ta kai tace assalamu alaikum wa rahmatullahi biyoyi Hausa dan Allah ku bani dama ne kira ga hukumomin kasar mu Najeriya da subar Alhaji Aliko Dangote ya gudanar da aikin sa na matasarsa tunda gwamnatin ta cire nata tallafin muna sa ran samun sauki matukar ta sa matatar ta fara aiki dan haka ku sakar masa mara domin yayi fitsari
to yanzu kuma sai labaran duniya a takeice
manyan sanannun yan Democrat biyu na Amurka tsohon shugaba Barack Obama da mai ɗakin shi Michelle Obama sun bayyana goyon bayan su ga Kamala Harris a damarar da ta daura shiga fadar White House sanar da lamun cewa a ranar Juma'a nan cikin wani faifan bidiyo ya nuna Harris din tana amsa wayar tsohon shugaban kasar da matarsa ta zo ne a daidai lokacin da Harris din ke ci gaba da samun tagomashi na yiwuwar zama yar takarar shugaban kasa yan wasan kasar Ukraine da za su fafata a wasannin Olympics a kasar Faransa sun bayyana farin cikin su da kuma akasin hakan a gefe guda inda suke kokarin more na wato more jin dadin cika burin su na shiga daya daga cikin wasanni mafiya daraja a duniya na Olympics duk da cewa suna dauke da nauyin damuwar yakin da ake yi a kasar su wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin kasa mai tsananin gudu a kasar Faransa ga dubban fasinjoji a ranar Juma'a nan bayan abin da jami'a suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin bude wasannin Olympics din a Paris an kaddamar da hare-haren ne a ranar Juma'a a daidai lokacin da babban birnin kasar ta Faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bikin bude wasannin da yan kallo 300,000 da ma manyan baki ake sa ran za su halarta Majalisar Dinkin Duniya da jami'an 'yan sanda sun ce akalla mutane 26 ne aka ruwaito wata kungiyar 'yan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin Papua New Guinea. Muƙaddashin kwamandan 'yan sandan yanki a tsibirin na yankin kudancin Pacific, James Borgin, ya shaida a hukumar yaɗa labaran ƙasar Australia a ranar Juma'a nan cewa ya ga abin tashin hankali a lokacin da ya tunkari wurin inda ya ga mata da yara da maza da mata da kungiyar ta matasa 'yan dabar su 30 suka kashe. Kasar Sri Lanka za ta gudanar da zaben shugaban kasa a karon farko tun bayan da kasar ta dulmiya cikin matsalar tattalin arziki shekaru biyu da suka wuce. zaben da za a gudana a ranar 21 ga watan Satumba zai kasance wato na raba gaddama kan soyayyen da suka taimaka wajen tada kuma tattalin arzikin kasar.
Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, inda za mu bude layin mu don ku kira ku bayyana mana abubuwan da ke ci muku hutu a ƙwarya. Sannan za ku iya leƙa shafukanmu na internet ko Facebook wato ko Twitter da ma Instagram da YouTube domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kan a madadin ita Hawwa Sharif da ta caya na gabatarwa da kuma Fiona Nandudu da ta hada mana shirin, sai injiniyan mu Yau Jumbe Hamza. Ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa, ga shirin yau da gobe.